This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke fatan an wuni lafiya.
Ko kuma mutumin da ya ummul haba'isin ta'addancin harin ta'addanci da aka kai a garin Jos a wani masallaci da wurin cin abinci da kuma zariya Allah ya sa jami'anmu sun kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu a dadin kowa.
Kakakin rundunar sojan ƙasa na Najeriya Kanal SK Usman kenan muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. EFCC ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Adama Murtala Nyako da ɗansa Senator Abdul Aziz. A Kano kuma ba a gurfanar da gwamna Sule Lamido kamar da kafofin yaɗa labarai suka yayata ba. Da farko ga labaran duniya.
Tajima, assalamu alaikum. Shaidu sun ce akalla dakarun kasar Ethiopia ko kuma Habasha su 3000 ne suka shiga Somalia domin kaddamar da harhare akan ƴan kungiyar Al-Shabab. Mazauna yankin kudu maso yammacin garin Gedo sun ce sun ga dakarun atankunan yaki da motoci masu sulke a lokacin da suke ƙetare kan iyaka zuwa cikin Somalia a ranar Litinin, inda daga baya aka gansu a garin da ake kira Luk. Dama a baya hukumomin yankin sun gaya wa muryar Amurka cewa ana hada wata runduna da za ta kai farmaki a yankunan da kungiyar ta Al-Shabab ke da iko da su, ciki hadda muhimmiyar tangarmaya kan da ke garin Bardere. Kungiyar ta Al-Shabab dai ta rasa muhimman wurare da ta kame a baya, sai dai har yanzu tana kai muggan harhare, inda ko aje talata ta kai hari wasu gidaje da ke are musu gabashin kasar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 14.
Jakadan Amurka da ke lura da masu laifukan yaƙi ya ce za a hukunta waɗanda aka samu da cin zarafin bil'adama a rikicin da ake a ƙasar Burundi. A wata hira da ya sashin Afirka na muryar Amurka, Stephen Rapp ya ce ana ci gaba da harbin masu gudanar da zanga-zanga ta lumana a titunan Bujumbura, babban birnin kasar. Ya ƙara da cewa Amurka na cike da damuwa kan yadda tsagerun matasa masu goyon bayan jam'iyya mai mulki ta ake kira CNDD-FDD ke aikata ta'asa. Mr. Stephen ya gargaɗin cewa duk waɗanda aka samu da tunzura mutane ko suka ba su makamai ko kuma suka ba su umarnin aikata wani ɗanyen aiki za su fuskanci tuhuma. Rikici da ake a ƙasar Burundi dai ya samo asali ne tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a wa'adi na uku a zaɓen da aka shirya yi a mako mai zuwa, lamari da 'yan adawa suka ce ba su amince da shi ba.
To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, ƙasar Girka da bashi yayi wa katutu ta nemi makwabtanta nahiyar Turai da su sama mata wani sabon shirin ceto tattalin arzikinta na tsawon shekaru uku. Girkan dai ta sha alwashin za ta aiwatar da matakan tsuke bakin aljihu da za su shafi kudaden fansho da haraji. Firaministan Girka Alexis Tsipras ya gaya wa majalisar dokokin ƙasashen Turai da ke Strasbourg cewa nan da gobe Alhamis Athens za ta fitar da sabbin tayi waɗanda za su zama daidai da buƙatun shugabannin ƙasashen Turai. Ƙasashen Turai dai sun kasance masu takatsantsan da ƙasar ta Girka saboda ba su sukan da ke kanta, sai dai yayin da bankunan ƙasar ke dab da durƙushewa. Mr. Tsipras ya ba da tabbacin cewa zai kai ga gaci a ƙoƙarin da yake na ganin an cimma matsaya nan da ƙarshen makon nan.
A ci gaba da ziyarar da ya kai a yankin kudancin Amurka, shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya yada zango a ƙasar Bolivia yau Laraba. Kafin ya isa ƙasar ta Bolivia, Papa Roma ya kai ziyara ƙasar Ecuador, inda ya kira ga al'ummar ƙasar da su riƙa tallafawa talakawa tare da ƙoƙarin kare muhalli domin al'ummomi masu zuwa. A wani jawabi da ya gaban shugabannin kungiyar 'yan kasuwar ƙasar da kuma ainihin mazauna birnin Quito, Papa Roma ya bayyana cewa albarkatun ƙasa na kowa da kowa ne. Wannan jawabi kan kare muhalli ya kasance na farko tun bayan da Papa Roman ya fitar da wata mukala a watan da ya gabata, inda ya kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa domin daƙile matsalar sauyin yanayi da ake fuskanta tare da kawo ƙarshen dogaro da ake yi kan man fetur. labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Jama'a, yau Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana fatar ziyarar da zai kawo nan Amurka zai ƙara ƙarfafa dangun dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya. Shugaban ya bayyana haka ne a Abuja lokacin da yake ganawa da muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Ya kuma ƙara da cewa ganawa da zai yi da shugaba Obama zai baiwa gwamnatinsa ƙaimin da take matuƙar buƙata wajen samun galaba kan ta'addanci. A daidai lokacin ne kuma rundunar sojin Najeriya ta ba da sanar cewa ta samu nasarar kama mutumin da ake zargin shi ne ya kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai a Jos da Zaria, kamar yadda Kanal SK Usman ya tabbatar wa Hassan Maina Kaina ta wayar tarho.
Wannan magana haka take Hassan, ni ma na rattaba hannu akan wata sanarwa yanzu tabbatar da hakan. Wato waɗanda ko kuma mutumin da ya ummul haba'isin ta'addancin harin ta'addanci da aka kai a garin Jos a wani masallaci da wurin cin abinci da kuma Zaria, Allah ya sa jami'anmu sun kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu a daɗin kowa jihar Gombe.
Ta yaya aka kama su ranka daɗe?
Wato ka sani tun da muka ji wannan labari aka miƙe tsaye aka fara bincike musamman ma ta ɓangaren Jos Gombe da Bauchi da kuma ma dai arewa maso gabacin ba ƙasar nan. To ana nan ana kan bincike sai gashi Allah ya sa jami'anmu ko sojojinmu sun kama waɗannan mutane. Mutane za ka ɗauka ma cewar za su shiga wata mota ko kuma wani abin sufuri wanda za a ce irin mutane ne da za su gudu. Trela suka shiga kuma sun yi shiga furtu, amma duk da haka mutanenmu sun kama su.
Yanzu kun kama kaman kimanin mutane nawa ne?
Yanzu su dai waɗanda aka kama shi ummul haba'isin wannan aikin ta'addanci an kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu.
Na'am, ko za mu san sunayensu?
Ba zan faɗi ma ba saboda dalilan tsaro, kuma muna nan muna kan bincike so muke a gama bincike sannan a gurfanar da su gaban kuliya. Muna sa ran duk wani wanda yake da hannu a wannan aikin ta'addanci, ba ma wannan ba, duk wanda ke faruwa a yi maganin shi. Kuri a kashe shi ko kuma a kama. A kulli yaumin jami'an tsaro musamman ma sojojin Najeriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suna nan ba dare ba rana suna ƙoƙarin wannan matsala ta ta'addanci da waɗanda ke ta'addanci an yi maganin su.
Kakakin rundunar sojan Najeriya Kanal SK Usman aka ji. Ita kuma hukumar EFCC ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako tare da ɗansa Abdulaziz a gaban wata babbar kotu a Abuja. Ga Nasiru Adamu Likaya da rahoto.
Yes, he was brought to court over a case involving theft and money laundering of 40 billion of money.
Mun gurfanar da tsohon gwamnan Nyako saboda zargin badakala da fidda kuɗin haramun da suka kai naira miliyan 40,000. Jami'in shigar da ƙara na hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Aliyu Yusuf ke magana a babbar kotun Abuja bayan gurfanar da tsohon gwamnan Murtala Nyako da ɗansa Abdulaziz a gaban kotun.
Can see this afternoon we came with our witnesses. We had one witness in court, but unfortunately
mun gabatar da mai shaida na farko kan shari'ar, amma sashin kariya da alamun ba su shirya don fara shari'ar ba. Kotu dai da ta dige karar zuwa ranar Juma'a nan mai zuwa ta umarci hukumar EFCC ta ba wani kuma sauki, inda ita kuma hukumar ta koka.
We lack accommodation, this is a very big challenge for us. When we get to the office we know how.
Muna fama da karancin masauki, inji Yusuf, amma bari mu je office mu ga yadda za a yi. Wannan umarni na alkali Ademola Adeniyi ya kawar da yunkurin kan yaku da ɗansa Abdulaziz gidan yarin Abuja da ke Kuje can kusa da babban filin saukan jiragen sama na Abuja. Gwamna Nyako dai ya yi watsi da tuhumar da nuna mamaki yawan kuɗin da ake nema.
Muna godiyan Allah da yake aka kawo wannan abin tun yanzu, in ba a kawo shi ba ka san koyaushe a dunga ana zuwa ana zolayanka. Ni na yi farin ciki, kuma na yi farin ciki yadda EFCC suka tarbe mu. Mun zo kotu abu ne ana cewa alama wanda take da budget na biliyon 40 an ce an saci wajen biliyon 20 a shekara ko 15. Wato ba mu biya albashi Adamawa ba, bamu da wani aiki, duk kuɗinmu yana zuwa wajen sata ne. Saboda haka nan za a yi magana, masu magana za su yi magana.
Baya ga Nyako, EFCC ta taho da tsohon gwamnan Imo Ikedi Ohakim da ake tuhuma da amfani da kuɗin haramun kusan fiye da dala miliyan 2 wajen sayen wani gida a layin Kwame Nkrumah da ke a Sokoro. Nasiru Adamu Likaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amma a Kano ba kamar yadda rahotanni suka nuna tun da farko ba, hukumar ta EFCC ba ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Jigawa su lalami da 'ya'yansa ba, kamar yadda Mamur Kori ya aiko mana a wannan rahoto.
Tun a jiya Talata ne kafofin labarai na intanet suka ba da labarin cewa a yau ne hukuma ta EFCC za ta gabatar da tsohon gwamnan na Jigawa a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kano. Bisa zargin ya yi ba daidai ba game da mu'amalar kwangila tsakanin gwamnatin jihar ta Jigawa da wasu kamfanoni mallakarsa. A kance ta sanya tun da sanyin safiyar yau Larabar ne harabar kotun ta cika makil da jama'a musamman ma manema labarai da ma wasu magoya bayan tsohon gwamnan da kuma wasu makarraban gwamnatin jihar ta Jigawa na yanzu. To amma daga bisani ta bayyana cewa babu batun sauraron wannan kara a gaban babbar kotun ta tarayya da ke nan Kano. Binciken da na gudanar ya nuna cewa tun makonni da dama alkalin kotun ya yi tattaki zuwa kasashen ƙetare domin neman magani sanadiyar wata lalura da yake fama da ita, kuma sai a ƙarshen makon jiya ne ya dawo gida Najeriya, kuma har ya zuwa wannan rana bai koma bakin aiki ba. Majiyoyi a kotun sun nunar da cewa a jiya da yamma ne kuma ta EFCC ta gabatar da takardun shigar da ƙara a gaban kotun ta tarayya. Kuma tilas ana buƙatar ɗan lokaci da za a miƙa sammaci ga waɗanda ake tuhuma. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kamar yadda muka shaida muku cikin shirin rana, maudu'in shirin daren nan shine ra'ayoyinku dangane da yadda hukumar ta EFCC take gudanar da aikin ta tun kafin wannan sabuwar gwamnati. Amma kafin mu kai ga buɗe layukan tarho, sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Allahu Allah ga tabarriya, Allahu Jalla ga tabarriya. Nagariya ke je ga tambaraya, Nagariya ke ma ke kun amana. Ya shehu sai mutu ya bar wasiya, Sa Abubakar sai da ya bar wasiya, Sardauna ya mutu ya bar wasiya, Kamar Murtala ma ya bar wasiya, Janaril Abbas ya bar wasiya, Janaril Abbas ya bar wasiya. Ai ya ce su biliyan ku rike amana, Ya ce wa kowa ya rike amana. Mari ran duniya, yan mata ran duniya. Nigeria du a cikin kasashe, Nigeria zinarin kasashe, Nigeria zinarin kasashe. Ai sauran kasashen sune azurfa, suka sauran kasashen sune azurfa. Nigeria Allah dai wa kasar Masar, Nigeria Allah dai wa Madina. Ai sai Makka sai ya Nigeria, da aka yi Makka sai nan Nigeria.
To madalla halin yanzu kuma sai kiraye da za ku yi domin ku bayyana ra'ayoyinku. To mai kira na farko daga Bauchin, kana tare da mu, bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, ni ne shugaba Lemaki daga Misau.
To na'am.
A zahirin gaskiya muna jin daɗin irin abin da ke faruwa na wanda hukumar EFCC take yi.
To.
Na samu mutanen da suke badagala da bishiyoyin jama'a. Wanda yanzu haka talakawa a Najeriya ya kai ga wani sukar wani ya kwana bai ci abinci ba.
Haka.
Ga ba magani a asibiti. ‘Ya’yan talakawa babu ilimi sun ɗaya da ‘ya’yayensu sun kai ƙasashen waje. To kaga kuma yanzu in dai babu hukumar da za ta ɗauki mataki a irin wannan, to canjin da muke so ma a ƙasar ba za ta samu ba.
Haka. To
muna fatan su ma su yi haƙuri a zukatansu, kuma haka ɗin a yi ɗin, hakan yana da kyau da mu da su duka za mu samu salama.
To kana jin za a samu bambanci daga abubuwa da suka faru a ba? Ai ita hukumar ta sha kama gwamnoni a ba ta kan kai su kotu, amma ina magaganu suka tafi?
To ai da mun gani muke insha Allahu a wannan yanayi na sabuwar gwamnatin nan, insha Allahu abin da yake faruwa na baya can yanzu ba zai faru ba. Allah ya yarda gwamnatin da take kokari ta nemo wani kuɗi ma ta bai wa gwamnoni su je su biya basu kusan albashi kwakwale kuma inda ta gano ga yanda kudin ta yake.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Malam Idi mai kanwa gashuwa.
Na'am.
Maganar gaskiya, maganar EFCC.
Mm.
Gaskiya kare ne mai haushi wanda bai da hakuri.
To.
Don gaskiya kawai dai ana zabar waɗansu ne wanda ba su da abin da ake kakka masu.
Ba ka gane da wannan sabuwar gwamnati watakila za a abin zai sauya?
Eh to, ai sai sauya mu gani, amma dai ba mu samu sauyin ba yanzu.
To. To, madalla mun gode. Yanzu kuma bari mu tafi Benway.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina wani?
Lafiya kalawa ke magana daga ina?
Ya, Muhammadu Sani ne daga Benway.
Eh, Malam Muhammadu, kana kusa da talabijin ko radio da Allah ka nisance shi mana ihun na ko kuma holon na yawa?
To, na kana kashe. Ya, kuna nan lafiya?
Ah, lafiya kala alhamdulillah. Menene ra'ayinka game da ayyukan EFCC?
Ayyukan FCC gaskiya fi sabilillah dama rashin shari'a ne. In dai har wannan gwamnatin da gaske take, gaskiya ta goya musu baya. Mu da duba irin ayyukan da suke yi, gaskiya kar su so kuma wannan ayyukan.
To.
Saboda mu talakawa gaskiya mun wahala. Saboda rashin shari'a yana janyo mana matsaloli iri-iri a Najeriya, kuma yana zubar mana da mutunci.
To, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba. To, mai da alama na jihar Taraba an samu tangarda a layin sa, a layin ya tsinke. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To, bari mu koma Yobe. Halo, mai kira daga Yobe.
IDB.
Na'am?
IDB.
IDB? To, ina ne IDB kuma? Halo? Halo, kana ji mu? Malam, kana jin mu? Bismillah, yi magana mana. To, da alama akwai matsala da layin mai kira daga Yobe, ina ji daga sansanin ƴan gudun hijira nake tsammani yake cewa IDP. To, ga mai kira daga Kano, bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mala
Adamu Direba ne daga Kano. Mala Adamu Direba, nisanci rediyon nan naka mana saboda ina jin kaina ina magana. Da Allah, ko ka rufe rediyon ko ka nisance shi.
To, na rage.
Ka nisance shi gabaki daya, in babu kuma sai mu tafi wajen wani wadda ba zai bata mana lokaci ba.
To, na bar gurinsa.
To, bismillah, yi bayani menene ra'ayinka game da aikace-aikacen EFCC?
Eh, aikinsu yana da kyau, ya kamata shugaban ƙasa ya ba su goyon baya sosai a gurfanar da duk wanda ya ci haƙƙin talakawa.
Haka. Mun gode kwarai. Yanzu kuma bari mu je mai kira na gaba daga ina?
Daga Akwari.
To, da Allah, a nisanci rediyon nan mana.
To, ana magana da Alai Bashir Bawra.
Na'am.
Magana ta akan FCC. Ya kamata a ce waɗanda duk aka kama a yi masa hukunci mai tsanani, domin wancan lokacin da ake kama mutane suna amfani da ainihin PDP. Yanzu kuma ba lokacin ta bane, lokacin mai adalci ne, ya kamata a yi mana adalci.
To, a
EFCC
a baya tana kukan cewa ba laifin ta bane laifin kotuna ne, kana ji za a samu sauyi wannan karon?
To, insha Allah za a samu sauyi, tunda mai gaskiya ne akan mulkin.
To,
in Allah ya yarda.
Haka.
Dama.
Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu koma Taraba.
Mai kira David da zike ne daga karamar hukumar Karim Lamido.
Malam David, barka kada.
Yawa, barka da warhaka.
Sannu, menene ra'ayinka kan ayyukan EFCC?
Gaskiya sai son barka, don matakin da suka dauka nan ko ina dadi muke ji.
To.
Muna so kuma shi mai girman shugaban kasa ya sake ba su karfin gwiwa a aikin da suke yi.
To, me zai musu?
Ya karfafa musu gwiwa, ya kai su a majalisa a kara musu karfi.
To. To, madalla mun gode kwarai. Yanzu kuma bari mu nufi Yobe. Halo, mai kira.
Wa alaikum
salam.
Yawa, kana magana da Yalawa.
To mani ya lawar bar
a garin gata mu karamar hukumar Jakusko a jihar Yobe.
Na'am.
Gaskiya aikin da EFCC suke dinnan muna jin dadin sa.
To.
Kuma muna ba da shawara kotun Najeriya ta daure wa EFCC gindi.
To.
An kawo musu shari'an nan su yi shakar a tsakanin su da Allah.
To. Mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi katsina.
Wa alaikum. Ina magana da Abubakar da Katsina.
Na'am.
Na'am. Game da aikin da EFCC ke yi.
Na'am.
Muna fatan ta gangaro zuwa Buma don wurin mu na Arewa ta bangaren Katsina, Kano da sauran wuri.
To.
Sauran wurare da aiki ke race. Kuma mai girma shugaban ƙasa ya ba su goyon baya da haɗa kai da kuma kotu a yi musu wannan domin su ɗauki mataki na kirki.
To.
Mun gode, sai Allah ya sani.
Amin. To, mun gode kwarai da gaske mu ma. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger.
Sunana Zakari Galadima.
Na, Malam Zakari, barka ka da me ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne gaskiya aikinsu mai kyau ne.
To.
Ina fatan shugaban ƙasa ya ba su kwarin gwiwa sosai domin a ci gaba da wannan aiki nasu.
To.
Ba da Allah ya su ga tare da sun gurhan da gwamnan Niger mu ma bai mai da abin da shi ma ya sa ta.
To, madalla mun gode kwarai da gaske.
Ni ma na gode sashen Hausa na daga Amerika.
Aka.
Na kalla.
To, madalla mun gode kwarai. Mai kira daga jihar Nasarawa, bismillah.
Ni ne Usman, wannan aka fi sani da Usman Babangara, wannan sabon chairman ne matasa ne jami'an PDP a jihar Nasarawa, lafiya.
Na'am.
Ra'ayina a kan maganar EFCC nan, bisa gaskiya a tunan jami'an PDP ta gaza a yanzu za a gufanar da wannan azaluman. Da kuma wannan sabon gwamnatin nan, Allah muna ni'ima a kai, muna so ya gaggautar da duwan da muna almundana ka za a gudanar da shi abin da ya sata kwato muna da kawai muna da aiki tun nan ba ku da bikin malin kasa.
To, madalla masu haro ɗimbin godiya ga dukkan waɗanda suka samu zarafi, suka kira, suka bayyana ra'ayoyinsu. To, bismillah.
Eto, gaskiya kamar da yadda aka yi FCC ne, ya kamata su ma alƙalan nan su saboda Allah.
To.
A ceto Najeriya, saboda gaskiya Najeriya abin da matsalar take ciki ya yi yawa. Talakawa suna shan wuya.
To, madalla mun gode kwarai da gaske. To, kamar yadda kuka sani, kamar muna dakura ayoyinku ne dangane da wato ayyuka na hukumar EFCC wacce take hukunta masu ta'annati ga tattalin arzikin ƙasa. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, agogon muna cewa ƙarfe. To, mai kira daga Maiduguri, bismillah. Mai kira daga Maiduguri, kana jin mu?
Ina jin ku.
To, bismillah.
Ina goyon bayan 100% akan EFCC akan wannan azalumai da suke wawure kudin jama'a su je su tara shi a gidansu kuma su yi amfani da shi. Tsohon gwamnan Borno muna so a.
To, bai gama ra'ayinsa game da tsohon gwamnan Borno ba, madalla mun gode kwarai da gaske waɗanda suka samu zarafi, suka bayyana ra'ayoyinsu. Waɗanda kuma ba su samu zarafi ba, to kada su cire rai, gobe ma rana ce. So, yanzu kuma ga wato shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Najeriya NFF ta musanta cewa hambata ɗauki aikin horar da 'yan wasan Super Eagles ta ba tsohon ɗan wasan ta Sunday Oliseba, cewa shine zai zama sabon coach ɗin Super Eagles bayan Stephen Kish ya bar aiki. An salami Stephen Kish ne a ranar Asabar da ta gabata don rashin kokari da kuma zargi da ake mai cewar ya nemi aikin horar da 'yan wasa na ƙasar Cote d'Ivoire, wanda hakan dai ya saba wa kwantaragin shekara biyu da ya sanya hannu a cikin watan Afrilu da yake zantawa da 'yan jarida. Chairman Committee aiki na NFF, Felix Anyasi Abu, ya ce zance da ake cewa za a baiwa Olise wannan aiki ba gaskiya bane. Yace a matsayina na babban jami'i NFF banda wannan masaniya. Da yan jarida suka yi kokarin tuntubar sakatare na NFF Muhammad Sanusi shi kuma ya ki cewa open akan wannan magana. Tikitin wasan CAF Confederations da za a yi tsakanin Orlando Pirates da Zamalek yanzu an fara saida shi a ko'ina a cewar kungiyoyin guda biyu dai. Za a yi wannan wasa ne a ranar Asabar mai zuwa 11 ga wannan watan Yuli daga filin wasan nan Bombela a jihar Nasarawa a Afirka ta Kudu. Kafin wannan wasan kungiyoyin guda biyu dai sun sha ne da kyar inda suka yi nasara da ci 1-1 a wasannin su da suka gabata. A yayin da Orlando Pirates ta yi wa AC Leopard ci 1 mai ban haushi. Ita kuwa Zamalek ta sha da kyar ne a hannun FC Fashion inda ta mata 1 mai ban haushi. A cikin ruku dan bi sa'annan suka kai ga wannan matsayin. Komawa da dan wasar gaba na Ghana Dede Ayu yayi zuwa kungiyar Swansea City. Ya sa ana hasashen abubuwa da dama wanda ake ganin zai yi ya taimaka wa sabon kungiyar tasa. Swansea City dai ta bayyana karara cewa ta yi farin cikin samun Dede Ayu dangane da ra'ayoyin mutane da ta tattara ta hanyar yanar gizo akan sababbin ƴan wasa da ta siya. Swansea City ta tattara ra'ayoyin mutane ne akan ƴan wasa da ta siyo da suka hada da dan wasan gaba na kasar Portugal Eda da kuma tsohon dan wasan AS Saint Etienne da ake kiransa Frank Tabono da kuma wani gola Christopher Nordfeld sai kuma Dede Ayu wanda aka dauko shi daga Olympics Marseille. Kungiyar Barcelona ta dauko dan wasan nan na kasar Turkey Ada Turan daga Atletico Madrid akan kudi fam miliyan 24. Dan kwallon mai shekara 28 ba zai samu daman bugawa Barcelona kwallo ba har sai watan Janairu shekarar 2016 saboda FIFA da ita dakatar da basa daga sayan ƴan kwallo. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar America Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yin amfani da fasahar zamani wata hanya ce ta inganta 'yancin dan adam. Ko da yake gwamnatoci masu mulkin kama karya za su iya yin amfani da ƙarfin ikonsu akan yadda ake samun bayanai ta yanar gizo. Masu gwagwarmaya da kare haƙoƙin 'yan adam da 'yan jarida da kuma dukkan 'yan ƙasa na iya amfani da fasahar zamani wajen yaɗa labarai domin bayyana cin hanci da rashawa da sauran ayyuka marasa kyau da musgunawa da kuma yin hulɗa da masu ra'ayi irin nasu. A shekarar da ta gabata, ƙasashe 41 sun zartas ko sun nemi kafa dokokin hukumtawa ko taƙaita bayyana ra'ayi ta hanyar yanar gizo. Ana samun ƙarin gwamnatocin da ke toshe hanyar buɗe shafukan intanet ko yanar gizo da suke ganin bai kamata jama'a su gani ba, tare da mayar da yin magana ko bayani akan intanet ya zama laifi. Misali a Tajikistan, lokuta da dama gwamnatin tana toshe yadda jama'a za su iya buɗe shafukan sada zumunci ciki har da Facebook da kuma YouTube. Kafin a gudanar da zaɓuka na yankuna, ita ma gwamnatin Turkiyya ta toshe hanyar buɗe shafin YouTube da na Twitter na wani ɗan gajeren lokaci. A ƙasar China, gwamnati ta ci gaba da toshe shafukan yanar gizo da take zaton na adawa da ita ne, kamar waɗanda ke maganganu akan Taiwan ko Dalai Lama ko ma jaridar New York Times. Kuma a watan Disamba, gwamnatin China ta dodewa jama'a da dama hanyar amfani da Gmail kafar sadarwa da zumuntar da tafi kowace girma a duniya. Wasu gwamnatocin sun fitar da sabuwar doka domin kama musu gwagwarmaya da suke amfani da yanar gizo wajen bayyana ra'ayinsu. An yankewa da dama waɗanda aka kama hukuncin zama gidan yari na lokaci mai tsawo da cajin su kuɗaɗe da gana musu azaba da azabtarwa. A Vietnam, hukumomi sun ci gaba da musgunawa da ƙuntatawa da kamawa tare da ɗaura marubuta kan intanet da suka bayyana ra'ayoyinsu akan gwamnati ta hanyar yanar gizo. Amma a yayin da gwamnatoci ke ƙoƙarin taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suna yin amfani da sabbin fasahohi kamar hotunan taurarin ɗan adam, bidiyo da kuma dabarun kyamarorin kula.
Masu sauraro, sai a mana aikin gafara saboda ƙurewar lokaci, ba za mu samu damar kawo muku wato takaitattun labarai da kuma nasihar azumi ba. Allah ba mu alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.